تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا أولا مسلاتي من البركة مسلاتي مغلقة لكي نتكين قرن بوتي أجهر بوتي أولا يمتي نأسبر يو شابير قواتن رمضان هجر المائكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو إيد أليه لتلاتين دتكوس wanda kuma yake daidai da 10 ga watan 6 miladiya ta 2017 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surati maryam alaihi salam wanda muna cikin aya mun tsaya akan aya ta 28 kamar da muka saba mukan ansa wasu daga cikin tambayoyinku kafin mu shiga karatu wannan ya rubuto yake tambaya game da cewa ya ji wani malami yana cewa tabbatar da sifofin da suka zo na Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani kamar yanda suke kafirci ne, kamar sifar istiwa'i ce ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa, Allah ya daidaita bisa ga al'arshin sa, daidaita wanda ya dace da girman kudararsa da girman ikonsa, ko tabbatarwa da Allah sifar hannu kamar yanda ya sifanta kansa da wannan ce bal yadahu mabsutatani. To wannan bana jin malami ne wanda ya karanta sosai zai faɗi haka, yace tabbatar da sifofin da Allah ya sifanta kansa da su alqur'ani kafirci ne, ko da waɗanda suka saba suka ce ba a tabbatar da su yadda suke sai dai ai tawilin su, ba su ce kafirci ne ba, ko da su waɗanda suka saba ma wannan fahimta din ba su ce abin kafirci ne ba, sukan ce ba daidai ba ne amma ba su ce kafirci. Kuma yaya Allah subhanahu wata'ala zai yi wa bayinsa magana da abin da yake kafirci ne? Larabawa da annabi da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alqur'ani da harshensu, in suka faɗi al-yadu abin da suke nufi hannu, Allah subhanahu wata'ala ya sifanta kansa da wannan sifa, yace ma mana'aka an tasjuda lima khalaqta bi yadayya, ce bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha tabarakalladhi bi yadihi al-mulk. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan yi rantsuwa yace wallazi nafsi bi yadihi, duk sanda zai rantsuwa yakan yi wannan rantsuwar, ba kuma taba jin ya canza ta, ya nuna yadda din da yake faɗa ba wannan yake nufi ba wacce Larabawa suke fahimta. Inda a ce akwai wata ma'ana da take bayan ga wannan, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba zai boye sahabbansa ba. Abu Zar Salman al-Farisi yake cewa wani Yahudi ya tambaye shi, yake cewa ku manzanku bai bar komai ba sai da muku bayani akan sa, yace kwarai kuwa Annabi bai bar duniya ba sai da ya mana bayanin komai, hatta yadda zaka shiga ban daki, sai da zaka shiga bayi Annabi sai da ya bayanin yadda ake yi. To a ce yayi bayanin hatta yadda zaka yi bawali kai gaidi, amma kuma abin da ya shafi aqida, abin da ya shafi sufin Allah ya bari bai yi bayani ba, kaga hankali ba zai yadda da wannan ba, saboda haka ba karamin kuskure bane kace zaka sifanta Allah subhanahu wataala da abinda ba shi sifanta kansa da shi ba, ko ka kore abinda Allah ya sifanta kansa da shi, kore abinda Allah ya sifanta kansa da shi daidai yake da ka sifanta abinda ya sifanta, ka sifanta shi da abinda bai sifanta kansa da shi ba. Allah subhanahu wataala ba a ganin shi, ballantana a ce an gan shi ba yi da wannan sifar, yana cewa antum a'lamu amillah, abinda ake bukatar ka da shi shine ka tabbatarwa da Allah subhanahu wataala sifofinsa, tare da kore masa kamancece ne ya da halittarsa, Allah subhanahu wata'ala yana cewa laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, babu wani abu da yayi tamka da shi yayi kama da shi, sai kuma yace wa huwa as-sami'ul basir, shine mai ji mai gani, ya kore kamancece ne yasa da dukkan komai, amma ya tabbatarwa da kansa ji da gani, tare da cewa ya sifanta dan adam shi ma da cewa mai ji ne mai gani. Na khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Allah ce ya sanya dan adam mai ji mai gani, shi ma kuma yace wa huwa as-sami'ul basir, shi mai ji ne mai gani. Dukkan wani mumini ya tabbatar da cewa jin Allah ba daidai yake da jin wani mahalukin sa ba, ko kace jin mahaluki ba daidai yake da jin Allah ba, ganin wani mahaluki ba daidai yake ga ganin Allah ba. Kasancewar wani mahaluki ya sifantu da sifar gani ko ji, wannan ba zai saka korewa Allah sifar gani ko ji ba. Zaka tabbatar da sifar Allah subhanahu wata'ala ta gani da sifar da ta ji akan mizanin laysa kamithlihi shay'un, babu wani abu da ya kama da shi. Hal ta'lamu lahu samiya, shin ka san wani wanda yake tamka ga Allah? Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, babu wani wanda yake daidai da shi. Saboda ka bisa ga wannan mizani ne zaka tabbatar da sifofin Allah. Zaka duk wata sifa ta Allah, yadda ka tabbatar da ji, ka tabbatar da gani, ka tabbatar da cewa Allah yana da zati, tare da cewa la kazzawati, ba kamar zatin ka ba, ba kamar zati na ba. To haka nan sifofin sa ma yana da sifofi la kasifati, ba kamar sifofin mu ba. In ka fahimci wannan ka huta, duk wasu rigingimu da wani kokarin sai ka bankara ayoyin Allah, ka kai su da wata ma'ana wadda ba ita Allah subhanahu wata'ala ya ambata ba, duk ka huta daga wannan. Saboda haka wannan magana ba daidai bace, kuma malamai na al-Asha'ira da Maturidiyya duk ba su faɗa haka ba, ko da ko sun saba da wannan, amma ba su faɗi cewa kafirci bane. Wanda ya faɗi wannan Sawi ya faɗa wannan a cikin littafin sa Hashiyar da yawa Jalalaini, yake cewa daukan abin nan usulul ayat yadda abin nan ayoyi yadda suke ala zawahiri ha min usulul kufri, wanda malamai basu karɓi wannan magana ta shi ba, sun yi watsi da ita. Sai wanda da yake tambaya cewa fadar bala wa nahnu ala zalika min ash-shahidin a ƙarshen surati Tin, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, ya to yayin da mai karatu ya zo ƙarshen surati Tin ce alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, yace ya je a masallaci, a wani masallaci idan aka zo daidai nan sai ma mu su ce bala wa nahnu ala zalika min ash-shahidin a cikin sallah. To shine yake tambaya hakan ya inganta. Akwai hadisin da aka ruwaito a cikin sunan Abi Dawud da cewa in an karanta ƙarshen wannan sura a ce bala wa nahnu ala zalika min ash-shahidin, amma hadisin bai inganta ba. A cikin salsalar sa akwai rawin da yake majhuli ne, ba a ma faduwaye ba, da wanda ba a san halin sa ba, wanda kuma wannan duk dalilai ne da suke sa a soke hadisi. Saboda haka bai inganta ba. Wanda ya inganta shine na ƙarshen suratul qiyama, alaysa Allahu biqadirin ala an yuhyiya al-mauta, sai ka ce subhanaka fabala, wanda ya tabbata a hadisi ingantacce, shi kuma yana cikin sunan Abi Dawud, hadisin Musa ibn Abi Aisha, wanda ya ji wani yana sallah yana fadar haka, ya tambaye shi, Musa ibn Abi Aisha tabi'i ne, ya tambaye shi ina ya samu wannan, ya ce haka ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada, kuma sanadin hadisin sanadi ne tabbatacce, yana cikin sunan Abi Dawud, yana cikin sunan Al-Baihaqi, yana cikin tafsir Ibn Abi Hatim, sanadinsa sahihi. To wannan shine ya tabbata, shi ya inganta, amma banda wannan na ƙarshen suratul Tin. Sai kuma wanda ya rubuto yana tambaya akan addu'a'ul jama'i, wato addu'a ta wato gamayya bayan an gama sallah, irin an gama sallah liman ya juyo ya ce a karanta kaza, a karanta kaza, a karanta kaza, sannan a yi addu’a, sannan a watsi. Abinda ya tabbata a sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda ya zo cikin hadisin Bukhari da Muslim, cewa idan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gama sallah, yakan ce astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah hasa uku, Allahumma anta as-salamu wa minka as-salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Wannan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa. Da ya faɗa haka, to sai ya canza zama, sannan sai ya yi wannan tasbihi, subhanallahi walhamdulillahi, sannan Allahu akbar 30-33, sannan kuma idan mutum ya gama wannan, ya gama azkar ɗin da ake yi, yana da dama ya yi addu’a, ya roƙi Allah abin da yake so. Kamar yadda ya tabbata a cikin sunan Ibn Majah, Annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ayyu du'a asma, wacce addu'a aka fi karɓa, yace addu'a a cikin dare ko kuma bayan sallah al-maktuba, bayan sallah ta farilla. Idan mutum ya gama sallah, yayi azkar din da ake buƙatar shi yayi su, bayan ya gama azkar, to yana da dama ya yi du'aul mas'ala, ya roki Allah buƙatarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun yi wannan, amma ba a ruwaito cewa sukan yi gaba ɗaya ba, wato a yi jagoranci a ciki, ce liman ya jagoranci mutane, shi zai riƙa cewa su yi kaza, su yi kaza, in an gama kuma kowa ya tashi. Ba haka Annabi ya yi ba, ba haka sahabbai suka yi ba. Mazhabobin nan guda huɗu duka, Hanafiya da Malikiya da Shafi'iya da Hanbaliya, ba wanda ya faɗi haka a cikin littafansu, duk ba su faɗi haka ba. Balma abin da yake cikin rubuce a cikin littafan mazhabar Malikiya, cewa wannan baya da kyau, wato addu'a ta liman tare da mamu a lokaci guda, abin da yake rubuce a cikin littafan mazhabar Malikiya ba kyau. Ka duba Samaruddani, wani littafin da yake kusa da mu, sharhin risala ta Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, za ka ga ya kawo wannan maganar, ke cewa ba ya yi da kyau liman ya ce ya jagoranci addu'ar mamu. Ya ce wannan zai, saboda ba wanda zai, ba sai ka shiga tsakanin wasu, wato bayan Allah da Ubangiji ba, ce ba a buƙatar a samu wata wasiɗa, sai kana tsakiya ka abin nan, ka tare musu numfashinsu, ce ba a buƙatar wannan. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala da ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni ce fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an, idan bayinka suka tambaye ni game da ni, inji Allah, to kusa nake, dab nake da su, ina ansa addu'ar mai addu'a. Malamai suka ce ba amma ce fa qul ba, dan a nuna maka ba wata wasiɗa, ba ce fa qul inni qaribun ba, sai kawai aka ce inni qarib. Kaga da an ce faƙul a kenan, akwai wanda zai isar da maganar, to babu ma a nan, babu ma ƙul ɗin, kawai fa'inni ƙarib. Sau da ka Allah subhanahu wa ta'ala kusa yake da bayinsa da jinsa da ganinsa da iliminsa, kowane loshe suka roƙe shi, to shi mai jinsu ne ko mai an samu sa addu'ar su ne. Al-Madkhal na Ibn al-Hajj littafi ne na Malikiya, shi ma kaga ya kawo wannan a cikin bid'o'i, littafi ne da ya yi magana a kan bid'o'i. Sheikh Uthman bin Fodiyo alaihi rahmatullahi cikin littafinsa Ihya'us Sunna wa Ikmadul Bid'ah, shi ma ya ambaci wannan a cikin bid'o'i a sallah. Saboda haka wani abu ne wanda tuni malamai sun yi magana a kansa, babu inda aka same shi. To sai kuma mai tambaya game da wankan janaba, alwalar da ake yi a cikinta sau ɗaiɗai ake yi, ko kuma sau ɗaiɗai ake wanke gaɓoɓi, ko sau uku-uku ne, kamar yadda ake a sauran alwala da muke yi. Alwala da ake a cikin wankan janaba ita ce al-wudu, alwala da kake a wajen sallah, kamar yadda alwalar da kake yi in za ka yi sallah ya halatta ka wanke sau ɗaya-ɗaya ko sau biyu-biyu ko sau uku-uku, gwargwadon yadda ruwan zai zama ya game duk inda ake buƙatar ya game. to haka nan ya halatta kai a alwalad da kake ta wankan janaba, zaka iya wanke gabobinka sau daya idan wannan ba zai gamsar da kai ba ka yi sau biyu, in ba zai gamsar da kai ba ka yi sau uku, kamar yanda hakan ya halatta a alwalad da take ta wajen wanka wacce muke sallah da ita, kamar ne wanda ya tabbata a cikin sunan Abi Daud hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa tawadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marratan marratan. Sai kuma wanda yake tambaya akan amfani da magani na ciwon haƙori lokacin azumin Ramadan, shi likita ya bashi magani ya yi amfani da shi da dare, amma kuma da rana ciwon ya dawo, zogin ya dawo, ya iya amfani da maganin? Ya halatta kai amfani da maganin da zaka sa a dadashinka saboda ciwo, amma kada ka haɗe abin da yake ciki, kada ka haɗe, ya zama na iya wannan ne. Saboda ya tabbata Abdullahi dan Abbas kamar da Al-Tabari ya rawaito a cikin tafsirinsa da isnadi hasan, Abdullahi dan Abbas yana cewa mace in tana girki ya halatta ta ɗanɗana ta ji gishiri ya ji, amma da sharaɗi kakkata wato lashe ta haɗe, to shi ma kada ya sa ya haɗe, da zai bar shi a jikin dadashinsa ne kawai, to wannan babu komai. Sai wanda yake tambaya game da wanda ya yi sallah tare da liman, kamar yadda ya zo a cikin hadisi cewa wanda ya yi sallar tarawihi ko asham tare da liman har liman ya gama, to za a rubuta masa ladan wanda ya sallaci, ladan wanda ya kiyamul layl duka. Yake cewa wasu masallatan suna da sama da liman daya, to wani limamin ne daga ciki? Yawancin masallatanmu limami ɗaya ne, zai yiwu a samu a wasu masallatan a samu liman biyu, musamman in suna yin raka'a 20, liman ɗaya ya yi 10, na biyu ya yi 10. To in ka samu na farko wanda ya yi 10 ya sallame daga 10 wannan, ka tashi ka ƙaro ɗaya ta zama wutiri, shikenan kana iya tafiya. Ba a cewa dole in kana so ka samu wannan falalar sai ka zauna an yi 20 ɗin da kai gaba ɗaya sannan ka samu wannan falalar. Me yasa na faɗi haka? Saboda a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗar wannan hadisin nashi, babu mai yin 20 ɗin, duk waɗanda suke sallah a lokacin ta dare ba sa wuce adadin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi, daga 11 zuwa 13. Saboda haka da yace man salla ma'al imam hatta yansarif, yana nufin al-imam wanda yake salla irin wacce yake yi, ba wai wanda zai yi 20 ba. Saboda haka in har irin wannan ne ka samu, to sai ka in kai 10 farko kaga ba za ka iya zamana sai kai 20 ba, to kana iya in an yi 10 farko kana iya tashi ka ƙaro ɗaya kai sallama kai wutirinka ka je ka kwanta, kuma za ka samu wannan ladan insha Allah. Na ga waɗannan su ne ‘yan tambayoyin da za mu ansa, za kuma mu ci gaba da karatun misali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ukhta Haruna, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
نعم. A ci gaba da kissar Maryam alaiha salam da haihuwar Annabi Isa alaihi salam. A jiya mun ji cewa Maryam alaiha salam ta dauko wannan jariri bayan ta haife shi, kuma Allah subhanahu wata'ala ya nuna mata ayoyi daban-daban waɗanda suke nuna karramawa da girmamawa da Allah subhanahu wata'ala ya yi mata, da kuma alkawari da ta samu da bishara da ta samu cewa za ta samu kariya daga dukkan wata tuhuma da mutananta za su yi mata dangane da zuwa da ɗa da za ta yi ba tare da miji ba. Haka ta ɗauko shi ta zo da shi cikin mutananta ba tare da wani ɓoye-ɓoye ba ko nuku-nuku, saboda tana da confidence, tana da tabbas a tare da ita cewa Allah subhanahu wata'ala zai kare ta, kuma an gaya mata cewa wannan yaron an nuna mata cewa kar ta ce komai, duk abinda za su faɗa kar ta buɗe baki ta yi magana ko ta ce za ta kare kanta, domin duk abinda za ta faɗa yana da wahala a yadda cewa ta samo ɗa, ta haifi ɗa amma ba miji, ba kuma lalata ta yi ba. Saboda haka ta zo suka gan shi suka ce ya ukhta Haruna, ya ke ‘yar uwar Haruna, ma kana abu kimra a sau’in, mahaifinki ba mutumin banza ba, wa ma kanat ummuki baghiya, mahaifiyarki kuma ba mazinaciya ba, ba mace ce mai zaman kanta ba, ina kika samu ke kuma wannan halayya da wannan ɗabi'a, ke yanzu ki zo mana da ɗa ba aure gare ki ba? Mun ce Haruna ɗan uwanta ne, wanda shi ma yana daga cikin mutanen kirki a wannan lokaci cikin Banu Isra'ila masu bautar Allah. Ba ana nufin Haruna annabi Haruna ɗan uwan Musa ba. Mun ce wannan hadisi a cikin sahih Muslim ya tabbatar da haka, inda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mayarwa da nasara bani najran lokacin da suka cewa al-Mughirah ibn Shu'ba, cewa yaya gashi a alqur'anin kuna karantawa cewa ya ukhta Haruna, bayan ga akwai tazara mai nisa tsakanin annabi Musa wanda ɗan uwansa ne Haruna da annabi Isa alaihi salam, ya aka yi kuma Maryam ta zama ‘yar uwar Haruna, ya rasa abin da zai gaya musu. Shi ne da ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama, annabi ya ce a’a, yanzu su daman ba su san cewa Banu Isra’ila suna sa wa ‘ya’yansu sunayen annabawa ba da salihai, haka mai zai hana su sa wa ɗan uwan Maryam suna Haruna? Ɗan uwanta ne, ba wai annabi Haruna ake nufi ba. Suka ce ma kana abu kimra a sau’in, mahaifinki ba mutumin banza ba ne, wa ma kanat ummuki baghiya, kuma mahaifiyarki ba a santa da zinace-zinace ba, don haka kin sabawa halaye irin na mutane na iyayenki, saboda haka kamar suna mata shagube, sun ce mahaifinta ba mutumin banza ba ne, kenan ita ya ta zama mutumin banza. Mahaifiyarta ba mazinaciya ba ce, ya aka ya ke na ita ta zama mazinaciya? Wannan shi ne abin da suke nufi. Sauraka amma ba su fito sun ce ke mutumiyar banza ba ce, ke mazinaciya ba ce, sai suka kawo abin da su yi garsha guɓe. Ma kana abu kimra a sau’i, mahaifinki ne ba mutumin banza ba ne, mahaifiyarki ko ba lalatacciya ba ce, ma’ana ke ya aka yi kika zama haka? To wannan yana nuna galibi zuriya idan aka samu mutanen kirki ne, to duk wanda ya fito daga cikin wannan zuriya ana sanin shi ba zan mutumin kirki, ba a tunanin a ga lalacewa tare da shi, duk da cewa zukata a hannun Allah suke, shi yake jujjuya zukata yadda ya ga dama. القلوب بيد الله بين أسبوعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء نبي يتي زكاتا سنة تكاني ياتو بيدك إن ياتو الله ينا ججو ياسي يدي قداما شيسا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكي الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا الله مججو يا زكاتا كتبت الدزوتي يتاكن الدينك نعك باما ماكي أسامو wani ya fito daga cikin babban gida na kirki amma shi ya zama daban wannan kuma ba zai cutar da mutanen wannan gida ba kamar yadda aka samu dan gida dan annabi Nuhu alaihi salam ga yadda ya zama annabi Nuhu yana cewa innabni min ahli dana yana cikin iyalaina yana cikin ƴaƴana domin ya san shi ya haife shi Allah subhanahu wataala ya ce innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayr salih wa taqrar innahu amila ghayr salih ce ba baya cikin iyalanka yanzu saboda yayi aikin da ba mai kyau ba saboda dangantaka ta addini tafi dangantaka ta jini karfi saboda ka tunda har ya bar addininka ya rike addinin bautar gumaka addinin tsafe-tsafe to ya fitar da kansa daga cikin iyalanka shi yasa Allah ya ce innahu amalun ghayru salih aikin sa ba mai kyau bane saboda haka ya fitar da kansa daga cikin iyalanka to malamai sun yi magana akan cewa wannan yana nuna kenan ana iya mutum wa'azi da jan hankalinsa ta hanyar nuna masa halayen mutanen wato mutanen gidansu ko halayen kabilarsu ko halayen mutanen garinsu a ce da shi me yasa kake abu kaza bayan gidanku ba haka ake ba bayan gidanku mutanen kirki ne amma kai ka zama mutumin banza ba za ka duba mahaifinka ka ga yadda yake ba ba za ka duba ƴan uwanka ba yayyanka ba ka ga yadda suke ba mutanen kirki mutanen ƙwarai masu lazumtar sallah da lazumtar addini me yasa kai ka zama daban ka ce ya halatta kenan ayi wa mutum wa'azi ta hanyar nuna masa irin halin da iyayensa ko danginsa suke ciki dan ya zan yayi koyi da su to kamala anan abin da yafi kamala shine a fara tsoratar da shi Allah koda za a nuna masa a kwadaitar da shi ya bi halaye irin da mutanen abin nan danginsa ko iyayensa to a fara tsoratar da shi Allah ya ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah wannan abu da kake ba kyau in yaso sai a nuna masa kaga mahaifinka mutumin kirki ne kaza kaza kada a fara da cewa mahaifinka kaza da kaza da kaza kai dabe ba za ka zama haka ba a fara masa da tsoratar da shi Allah tukunna sannan sai a goya masa da batun irin hali da tarbiya da gidansu take yake ciki a bangaren hani akwai bangaren umarni da bautar Allah akwai kuma bangaren hana mummuna bangaren hani yana da sauki ana sassautawa anan nan zaka iya jan hankalin mutum da nuna masa cewa a gidanku ba a kaza ba a kaza ba a kaza irin abubuwan nan da kake marasa kyau amma a wajen umarni da bautar Allah ba za a ce ka bauta Allah dan babanka yana bauta masa ba saboda bangaren bautar Allah yin wani abu na bautar Allah ana buƙatar ikhlasi ba a san mutum yayi saboda riya ko saboda ana yi a gidansu ko saboda wani yana yi shi ba bari yayi ko saboda aga yana yi wanda duk yana bata ibada ana so kai aiki dan Allah duk abin da zaka yi na bautar Allah to kai shi dan Allah amma abin da ya shafi haram gayar da ke bukata tare da abin da ya shafi haram shine ka bar shi ka guje masa amma abin da ya shafi ibada gayar abin da ake bukata a samu a cikin ta shine ikhlasi tutanen suka sha bamban inda a ce mutum zai bar wani abin da yake haramun ne ba dan Allah ba haramun ne amma ya bar shi ba dan Allah ba ba zai zama mai laifi ba koda ko ba a bashi lada ba idan ka bar wani abu da yake haramun dan Allah to kana da lada cikakke in ka bar shi dan tsoron mutane ko dan gudun ayi surutu to ba a cewa kai wa Allah laifi anan amma kuma baka bin shi wani abu na lada to amma ita ibada idan kai ta dan wani saboda wani yana yi bari kai ma kai ko kada a ce ba ka yi, to wannan ka yi wa Allah shirka, ka yi riya, shirkul asgar, ka yi karamar shirka, wadda ita ce riya. Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda Muslim ya ruwaito daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, annabi yake cewa Allah subhanahu wataala yana cewa ana aghna shuraka'i ani shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka, nafi dukkan ababan tarayya wadatuwa ga barin shirka, wanda duk yayi wani aiki dan ni, yayi wani aiki ya hada wani da ni a cikin wannan aikin, zan bar shi shi da shirkarsa, zan bar shi da aikin sa. Saboda haka shi abin da ya shafi bautar Allah da ka fara yin sa dan wani garaba kake yi, da ka fara yin shi amma saboda wani, to gara kake yi, to shi yasa anan suka sha bamban. Don haka idan abin da ya shafi ibada ne, to anusarwa da mutum tukunna cewa abu kaza Allah subhanahu wata'ala ne ya shar'anta shi, shi yace mu yi sallah, shi yace mu kiyaye haƙƙin sallah, shi yace mu tsayar da sallah, shi yace mu yi ta cikin jami'i, shi yace kaza, shi yace kaza. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar akan kaza, akan kaza, akan kaza. To sai ka faɗa masa wannan, sannan koda zaka goya masa da batun cewa kuma baka ga mahaifinka kullun da shi muke sallah, kuma baka ga ƴan uwanka duk tare muke abin nan da su, sai kuma a kawo masa misalin gidansu. Amma kada a fara kawo masa batun gidansu, a ce baka ga ƴan gidanku duk suna sallah, kai ba za ka yi ba, to kenan zai yi dan saboda ƴan gidansu. Shi yasa sai ka fara kawo shari'a, sannan ka kawo wazi'ut tabi'i. Amma kaka kawo wazi'ut tabi'i shi kadai in dai sha'anin ibada ne, in dai sha'anin a zo a yi ibada ne, in sha'anin a bar abin da ba mai kyau ba, to wannan kana iya masa wa'azi da wannan, amma kamala shi ma ka fara tsoratar da shi Allah. An fahimci zancen? Wannan shi ne, in abin da ya shafi ka ibada ce, to bai halatta kawai ka ce babanka yana kaza ba zo kai ma ka yi, ko uwanka yana kaza don in ya zo yana yi saboda iyayensa suna yi, kaga ya zai ba dan Allah ba. Sai ka fara gaya masa Allah tukunna. In sha'anin abin da ya shafi laifi ne yake yi kana so ya bari, to shi ma kamala a cikin wannan ka fara gaya masa Allah din, sannan ka gaya masa, sannan ka gaya kai masa wa'azi da mutanensa ko danginsa ko ƴan uwansa ko abokansa. Abinda zai nuna cewa in bangaren bari ne kana iya, ana iya yin wa'azi bi wazi tabi'i, fadar Annabi sallallahu alaihi wa sallama da yace man ittaqa shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, wanda duk ya guji abinda yake shubuhaci shubuhohi ne, to ya kubuta da addininsa, ya kubuta da mutuncinsa. Me ya kubuta da mutuncinsa? Ya kubuta mutane ba za su yi magana akan abinda zai zama ya taba mutuncinsa ba. Don haka ya kamata ya kiyaye mutuncinsa, kada ya yi abinda zai zubarwa da kansa mutunci ta hanyar aikata abinda yake shubuha. To kaga in abinda yake ya shafi bari ne, to wannan ana iya yin wa'azi da irin wannan siga. Allah subhanahu wata'ala ce fa asharat ilaihi, sai ta nuna musu shi. Qalu, suka ce kaifa nukallibu man kana fil mahdi sabiya, ta yaya za mu yi magana da wanda yake cikin zanin wato tsumman goyo yana yaro karami. Qala, sai ya ce inni abdullahi, ni bawan Allah ne. Atani alkitaba, ya bani littafi, waja'alani nabiyya, kuma ya sanya ni annabi. Waja'alani mubarakan aina ma kuntu, kuma ya sanya ni mai albarka a duk inda nake. Wa ausani bis salati waz zakati, kuma ya mun wasici da sallah da zakka. Ma dumtu hayya, matukar ina da rai. Wa barran bi walidati, kuma ni ya sanya ni mai biyayya ne ga iyayena biyu, ga mahaifiyata. Wa barran bi walidati, ya sanya ni mai biyayya ne ga mahaifiyata. Wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya, kuma bai sanya ni mutum mai taurin kai ba, shaqiyan, marashin sa'a, wato tababbe. Wassalamu alayya, aminci ya tabbata gare ni. Yawma wulidtu, ranar da aka haife ni. Wa yawma amutu, da ranar da zan mutu. Wa yawma yub'athu hayya, da ranar za a tashe ni da raina. Allah ce fa asharat ilayhi, sai ta nuna musu shi kamar yadda aka umarce ta, ce kada ta ce da su komai yayin da za su ce da ita ya aka yi suka ganta da ɗa. ya aka yi ta irin wannan abu, to ka furta musu komai, ta nuna musu kawai shi, shi zai kare ta. Don haka anan ta yi aiki da abin da aka gaya mata, shi ya sa malamai suka ce bata ce inni nazartu lirrahmani sauman da maganarta ba, ta nuna musu ne a aikace. Shi ya sa anan Allah ya ce fa asharat ilaihi, wannan gaba tana karfafar waɗanda suka ce cewa wa kuli inni nazartu lirrahmani sauman, faƙuli inni nazartu lirrahmani sauman walan ukallima alyawma insiya, cewa ba ta faɗa da fatar baki ba, ba ta faɗa da muryarta ba, a'a ta yi ishara, ta yi nuni da hannunta. To wannan gabar fa asharat ilaihi tana nuna mana, tana ƙarfafar wannan ra'ayin. Kaga anan da suka yi mata wannan magana cewa ya aka yi ta zo da kaza da kaza da kaza, bayan ga yadda gidansu yake, ba ta ce inni nazartu lirrahmani sauman ba, kawai fa asharat ilaihi sai ta nuna musu shi, ta ki cewa komai. Da haka da ta nuna musu suka fahimci me take nufi, tana nuna musu shi ku tambaye shi labarinsa, ko kuma ku nemi ansa a wajensa, ba a gurina ba. Da haka sun fahimci wannan isharar da ta yi musu. Qalu, sai suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, ta yaya za mu yi magana da wanda yake cikin tsumban goyo, sabiyan yana yaransa kankani, wato suna inkarin wannan ma ainihin wayo ne, bayan abinda kika yi tafka na aika-aika, kuma mu zo muna magana da ke, kina nuna mana yaro wai mu tambaye shi labarinsa? Wannan inkari ne, tambayar ta inkari ce, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, yaro yana cikin zanin tsumban goyensa, zanin goyensa kice mu yi magana da shi? Wannan ai akwai ainihin wayo. Saboda annabi Isa alayhi salam da ya ji maganar da suka faɗa a nan take cikin tsumban goyen da suke magana, sai ya ce inni abdullah, ni bawan Allah ne, atani alkitaba, ya bani littafi, waja'alani nabiyya, kuma ya sanya ni annabi. Inni abdullah, sai ya fara batun shi bawan Allah ne da wannan kalmar ya fara magana, inni abdullah. Allah ya jefa wannan batu akan harshen annabi Isa alayhi salam, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya san daga baya za a samu masu kiwa shi dan Allah ne. To ka duba abinda ya fara kenan, inni abdullah, ni bawan Allah ne. Me yasa ya fara da wannan maganar? Akwai fa'idoji cikin haka. Fa'ida ta farko, me ya jawo har suka ce dan Allah ne, irin wannan abubuwa da suka gani tare da shi na ban mamaki. Daga ciki har da maganganun da ya yi yana jinjiri, inda ba a ga jinjiri yana magana ba, amma shi an gan shi ya yi magana. To idan har wannan maganar ce za ta sa su ce shi dan Allah ne, to fa shi bawan Allah ne, sai maganar ta fara da ni bawan Allah ne. Saboda haka wannan maganar kar ta sa ku ce ni dan Allah ne, inni abdullahi, ni bawan Allah ne. Wannan ubudiyya ga Allah subhanahu wataala ba karamin matsayi ba ne. A nan zai faɗi wasu sifofi da Allah yake bance su da su, ko ya yi masa baiwarsu, sifofi guda bakwai. Sai ya fara da mafi girman sifa, ita ce al'ubudiyyatu lillah, ita ce mafi girman sifa alal itlaq, ya kasance bawan Allah, ya kasance mai bauta ga Allah, ya kasance mai nuna kaskantar da kansa ga Allah subhanahu wa ta'ala da bukatunsa zuwa ga Allah. A ce da kai bawan Allah, wannan ba karamin yabo ba ne. Bawan Allah bi ma'ana al'abidu lillah, kai mai bautar Allah ne bisa kana so, ba bisa an tilasta ka ba. Kai bawan Allah ne bisa yardarka da zaɓinka, ba bisa ya zama dole ka zama bawan Allah ba. Akwai al'abidu lillah, akwai al-mu'abbadu lillah. Akwai wanda bawan Allah ne shi ya yadda da zaɓinsa ya bauta wa Allah tsau'an, ya faɗi ya yi sujjada gaba ga Allah, ya yi kuka gaba ga Allah, ya nemi agaji, ya nemi taimako a wajensa, ya bi dokokinsa, ya bi umarninsa, ya bar abin da ya hana ba tare da an ɗaga masa kara ba, ba tare da an masa barazana ba, ya zama mai tsoron Allah, mai kwaɗayin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada na ladansa. Wannan shi ne al'abidu, to wannan shi ne mai samu, shi ne muƙamin. Akwai al-mu'abbad, al-abd bi ma'ana al-mu'abbad, wanda dole ya kiyasu shi bawan Allah. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda, duk wanda ke sama da kasa sai ya zo wa Allah yana bawa. saboda ka da wanda yanzu ya yadda shi bawan Allah ne zai bauta wa Allah, da wanda ya ki yadda duka bayin Allah ne ko sun ki ko sun so. Domin baka bauta wa Allah ba ta hanyar ka bi dokokinsa da ya aiko annabawansa da su, to dole zaka bauta wa Allah ta hanyar ka bi dokokinsa na halitta na rayuwa da ya tsara. Yayi ka bisa wani zubi, bisa wani tsari wanda dole ne ka tafi akan wannan tsarin, ba za ka iya saba masa ba. Yayi ka da ji da gani, yayi ka da kafafuwa, yayi ka da hannaye, dole waɗannan gabobi ka yi amfani da su a inda Allah ya yi su. Ba za ka iya mayar da kafafuwanka su koma su ne hannayenka ba, ka mai da hannayenka su koma kafafuwanka ba. Ba za ka iya mai da idanuwanka su koma kiyarka ba, ba za ka iya dawo da kunnuwanka gabanka ba. Ba za ka ce kai kayi wa Allah tawaye ba, ka daina ji da kunne yanzu da ido za ka ji ko da kofar hancinka, ba za ka yi wa Allah tawaye a nan ba. Ba za ka yi wa Allah tawaye ba ka ce kai ka daina jin yunwa ko ka daina cin abinci. Wannan duk muqtada ubudiyyatillah, zaman ka bawan Allah ne ya hukunta wannan akan ka, baka da iko ka canza. Idan bacci ya kama ka dole kai bacci, in ana zafi dole kai fifita, saboda haka wannan baka da iko ka canza. Ka gaji ka huta, ka ji bacci kai bacci, rashin lafiya ta same ka, ka nemi magani don ka warke. Wannan duk muqtada ubudiyya ce, to wannan ba ita take daukaka bawa ba. Bawan da Allah yake cewa bawansa, ibadur rahman, Allah yake fa wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawla, sune wanda suka miƙa wuya bisa radin kansu, suka bi dokokinsa na shari'a, ba dokokinsa na rayuwa. Dokokinsa na rayuwa dabbobi da mutane da aljin, kowa yana bin wannan, da musulmi da kafiri, kowa yana bin dokokinsa na rayuwa. Wani kafirin ma sai fi ka kiyayewa, saboda ya zauna lafiya. To sai amma ubudiyya bi ma'ana al'abidu lillah, wannan ba karamin matsayi bane. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya zaba wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam wannan laqabi, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Ka duba magana alqur'ani ake, babu mu'jizar da ta kai alqur'ani cikin mu'jizozin da Allah ya bawa annabawa, amma da Allah ya tashi magana akan mu'jizar alqur'ani sai ya kira da annabi da bawansa, saboda a gane cewa wannan sifar ita ce tafi cancanta da bayanin wannan mu'jiza din. Girman mu'jiza din, to a dauko mafi girman sifofin annabi a kawo a gurin. Shi yasa annabi Allah subhanahu wataala ya magana saukar da alqur'ani, alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi. Inda Allah ya magana saukar da alqur'ani, sai ya magana ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam sunan bawansa, saboda girman alqur'ani a hada shi da mafi girman sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam, shine al'ubudiyyati lillah. Allah ya magana Isra'i tace mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam babbar hissiya wacce Quraishawa suka yi mamakin ta, shine ai Isra'i da shi a dare guda daga Makka akai shi Baitul Maqdis a dare shi cikin dare, cikin wannan dare yayi mi'raji a cikin wannan dare, sai Allah ya kira shi da sunan bawansa, subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Da Allah ya tashi magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake tsaye yana da'awa, yana kira zuwa ga Allah, yana karanta ayoyin Allah, aljanu suka yi cincirindo akan sa kamar sa danne shi. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Kaga Allah sai kira shi Abdullah. Da haka ya shar'anta mana a kullun cikin sallam, ashhadu an la ashhadu anna muhammadan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, abduhu wa rasuluhu. Mun fara gabatar da abduhu sannan mu ce wa rasuluhu, saboda ubudiyyar tana gaba da risalar. Bai cancanci ya zama manzan ba, sai da ya cancanci ya zama bawan. Ka duba anan, sai da ya faɗi ubudiyyar sannan ya faɗi annabcin. Qala inni abdullah atani alkitaba waj'alani nabiyya. Saboda ubudiyyar ce gaba, ita ce gaba. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sahih Bukhari hadisin Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda, yace naji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la taquruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam innama ana abdullah faƙulu abdullahi wa rasulu. Zala ce, kakku kuzuzuta ni kamar yadda nasara suka kuzuzuta Isa ɗan Maryam. Innama ana abdullahi, ni ba wani bane bawan Allah ne. Faƙulu, don haka ku ce abdullahi wa rasulu, bawan Allah manzansa. Saboda haka sai ya fara da wannan domin ya nuna musu cewa idan har abinda za su gani tare da shi na mu'jiza na ban mamaki shi zai sa su ce da shi ba Allah, to fa shi bawan Allah ne. Sannan ya tabbatarwa da kansa ubudiyya, idan har sun yadda shi bai gaskiya ne, maganar da ya faɗa gaskiya ce, to kaga ba mutum su ce da shi Allah kuma. In kuma suna ga makaryaci ne, shi Allah ɗin ne ya ce kuma shi bawan Allah ne, ba yadda za a yi Allah ya zama mai ƙarya. Saboda haka magana shi Allah ne kuma ya ta rushe, idan har sun tabbatar da shi makaryaci ne, to kaga ba magana kuma su ce Allah ne. In kuma sun yadda mai gaskiya ne, to shi Abdullahi ne. Fa'ida ta uku, za mu ga anan tuhumar ta suke ta yi zina, amma shi da ya tashi ba wanke ta yake yi ba, ba ta yi zina ba, yana wanke tauhidin Ubangiji ne da ake da za a iya linka masa ɗa. Tuhumar da za a linka wa Ubangiji ta cewa yana da ɗa, ita ce ta fi cancanta a wanke, saboda a wanke ta daga zina. Saboda haka su suna tuhumar ta daga zina, shi kuma yana wanke Allah subhanahu wa ta'ala daga ya samu ɗa, shi inni abdullahi ni bawan Allah ne, dan ita ce aula. Don haka sai ya fara magana da wannan, kuma daga maganarsa tun farko har ƙarshe ba inda ya ce ba zina ta yi ba. To in har ya tabbata cewa Allah subhanahu wa ta'ala, wato shi annabin Allah ne, Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da shi ta wannan hanya, ya ba shi littafi ya zama annabin Allah, to babu yadda za a yi a samar da ɗa annabin Allah daga wacce take mazinaciya. Inda har sun yadda da abin da ya faɗa cewa waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis salati har zuwa ƙarshe, to wannan kada ya isa ya wanke ta, tunda Allah zai sanya annabi ne ya fito ta hanyar zina? Babu wannan. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata, Allahu yastafi min almala'ikati rusulan wa min an-nas. Allah in ya tashi aiko manzanni zabo su yake yi, saboda ka zabi ne. To shi yasa ya fara da inni abdullah, atani alkitaba, ya bani littafi. An yi amfani da kalmar mazi atani, ya bani, tare da cewa zai bashi ne, tunda yanzu yana cikin zanin goyo, ya zo ba wani littafi a hannunsa dan ya nuna cewa Allah ya kaddara zai bani, kuma kamar ma ya bani ne, domin abinda duk Allah ya kaddara faruwarsa, to kamar ma ya faru ne. Shi yasa Allah subhanahu wataala da ya tashi maganar alkiyama sai ce ata amrullahi, ata amrullahi fala tastajilu, al'amarin Allah alkiyama ta zo, kakku ne mu gaggauto ta, saboda tabbas za ta zo, babu kokonto, duk abin da yake tabbas ne zai zo, to kamar ya zo ne. Saboda haka nan yace atani, domin tabbas yana da tabbacin za a bashi, saboda yace atani amma bani, an bani an gama. Alkitab anan ma da yana nufin shari'a da Allah subhanahu wataala zai bashi, wanda za a rubuta ta don kada a canza ta. Don haka anan ana nufin shari'a, aka kira shari'a din da alkitab, kamar yadda alqur'ani akan kira shi alkitab, saboda ana nufin shari'a ce da ta kunshi umarni da hani na Allah subhanahu wataala. Ko kuma anan yana nufin alkitab shine at-taura, Allah ya bashi ilimin at-taura, kamar yana cewa Allah subhanahu wataala ya sanar da ni abin da yake cikin at-taura na ilimi. Kamar yadda a baya can Allah subhanahu wataala ya ce ya Yahya khudhul kitaba biquwa, mun yi magana cewa babu wani littafi da aka ce an bawa Yahya na shi na musamman, abinda aka sani shine yayi hukunci da abinda Allah subhanahu wataala ya ba annabi Musa. Sannan ya ce waja'alani nabiyya, ya sanya ni annabi, wato ya bani littafi wana ya sanar da ni at-taura, daga baya ni ma ya maida ni na zama annabi. Waja'alani mubarakan aina ma kuntu, ya sanya ni mai albarka a duk inda nake, a kowane yanayi, a kowane hali nake ciki, cikin ayyukana da maganganuna da tattaunawata da komai nawa, Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a ciki. Al-mubarak ismu maf'ul ne, ko dai daga barakahu, ma'ana Allah ya sanya albarka a cikinsa, ko baraka fihi, Allah ya sanya albarka tare da shi. Haka duk inda yake albarka ce tare da shi. Sufyan ibn Uyayna yake cewa waj'alani mubarakan aina ma kuntu ay ja'alani mu'alliman lil khairi, Allah ya sanya ni mai sanar, mai koyar da alkhairi. Saboda haka koyar wanda yake ta alkhairi ita ce albarka. Haka duk mutumin da zai ilmantar da mutane ya sanar da su Allah subhanahu wata'ala, to babu shakka wannan mutum ne mai albarka, domin albarka shine a samu wannan alkhairin, kuma wannan alkhairin yayi ta habaka kuma ya dawoma. To kaga babu inda za a samu alkhairi wanda yake zai tabbata ya habaka ya dawoma kamar yadda za a same shi cikin ilimin da annabawa suka bari. Abinda annabawa suka bari na ilimi shine zai zama ya tabbatar da alkhairi, ya tabbata cikin sa, kuma ya habaka, kuma ya dawoma. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya sifanta littafin sa alqur'ani da cewa bi albarka ne. Wa hadha dhikrun mubarakun anzalna, ko kitabun anzalnahu mubarakun. Allah ce wannan wa'azi ne, fadakarwa ce mai albarka da muka saukar, ko kuma wannan littafi ne mai albarka da muka saukar. Saboda haka albarkar da take tattare da littafin Allah da albarkar da take tattare da manzonsa sallallahu alaihi wa sallama shine abin da yasa ake samun albarka cikin ilimi da shiriya da da'awa zuwa ga Allah subhanahu wataala. Yana daga cikin albarkar da Allah subhanahu wataala ya sanya tare da Annabi Isa alaihi salam, Allah subhanahu wataala ya aiko shi ya zama rahama ga banu Isra'ila. Banu Isra'ila saboda abin da suka rika yi, wato suka rika yi wa Allah subhanahu wataala na ganganci da rashin biyayya da rashin da'a, Allah subhanahu wataala ya haramta musu abubuwa da yawa wanda da'a halal ne. Fa bi zulmi min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi kathira. Saboda zalincin su Allah ya halamta musu abubuwa masu dadi da yawa da da ya halatta musu. To Annabi Isa alayhi salam da yazo sai ya sassauta wannan haramcin na abubuwa da yawa wanda da aka haramta musu shi saboda zalincin su. Wa la uhilla lakum ba'd alladhi harrima alaykum, ci dan halatta muku wani abu da aka haramta muku. Saboda haka kaga wannan rahama ce gare su, kuma rahama ce gare su don yazo ya kirawo su zuwa ga abinda zai gyara musu halayensu da ɗabi'unsu. Allah subhanahu wataala ya sifanta Yahudawa da cewa zukatansu sun kekashe, sun maqasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Daga baya zukatanku suka kekashe, suka zama kamar duwatsu, sun mafi duwatsu kekashewa. To zuwan Annabi Isa alayhi salam ya sassauta, ya lallausa wannan zukatan nasu, sun yi laushi ta hanyar koyar da su ɗabi'u masu kyau, ya canza musu zukata da wannan addinin da ya zo da shi. Saboda haka kaga babu wata albarka da ta kai wannan, kuma yana daga cikin albarkarsa duk inda ya zauna, to za ka ga cewa duk inda yake to za ka cewa akwai alkhairi a wannan guri, akwai alkhairi a wannan guri, don za a samu ana samun mutane suna shiriya suna kama hanyar Allah subhanahu wataala. Shi yasa za ka ga a tarihinsa, a tarihin Annabi Isa alayhi salam, waɗanda suka shahara da ƙeƙashewar zuciya da rashin tausayi da jahilci, da suka haɗu da Annabi Isa alayhi salam, sun juye sun koma mutanen ƙwarai, sun koma mana kirki. Allah subhanahu wataala ya buɗe zukatansu, imani ya shiga, hikima ta shiga. Shi yasa za ka ga wasu daga cikin hawariyun, wasu daga cikin almajiransa alhawariyun, za ka samu wasu suna daga cikin waɗanda ba kowa kowa ba, amma daga baya Allah ya ɗaukaka su saboda zamansu da Annabi Isa alayhi salam. Akwai wanda yake sayyad ne, su yake kamun kifi yake, kamar abin nan Yohanna wanda suke cewa John, da kamun kifi yake. Annabi Isa alayhi salam ya jawo shi, ya mai da shi kusa da shi, kamar Matta wanda suke cewa Matthew, shi kuma da ashar ne, irin masu tattara haraji ne ga daular Rumawa. A wannan lokaci wanda suke aikin tattara haraji ga daular Rumawa, Yahuda suna musu kallon kaskanci, saboda mai saboda abinda suka shahara da shi na zalunci, don ita kanta daular Rumawa lokaci daula ce ta zalunci. To waɗanda suke bin mutane suna kwatar haraji a hannunsu, sai suka zan ba su da tausayi, suka zan azzalumai. To amma haɗuwarsa da Annabi Isa alayhi salam sai ya canza hali, sai gashi ya zama ɗaya daga cikin hawariyun na Annabi Isa alayhi salam, ya zama mai ɗaya daga cikin masu kira zuwa ga Allah, zuwa ga shiriya, kuma hikima ta fita daga bakinsu. To wannan duk yana daga cikin albarkar da Allah subhanahu wataala ya sanya a tare da Annabi Isa alayhi salam. insha Allah a karatu na gaba za mu ci gaba da batun sifofin da annabi Isa alayhi salam ya ambata da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yake bance shi da su ko ya masa baiwar su abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada da kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.